أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله تعالى هذا مؤمن مسلسي مسلسي قلادنشي أبن كدو أجهة جغاوة أولا مريتي نا ليتنين أشرين دهود قوة رمضان أشكرتا dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da shida a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shi ne 24 ga watan uku a shekara ta 2025 a lissafin miladiya. Har yanzu muna aya ta 135 a suratul nisa'i da Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah, ya ku masu imani waɗanda suka ba da gaskiya ku zama diman da'iman wa abadan, ku zama masu tsayuwa da adalci, kuna masu ba da shaida domin Allah. Ba da shaidan nan ko da a kanku ne ku baiwa kanku rashin gaskiya, ko ga iyayenku biyu uwa da uba, ko kuma danginku yayye da ƙanne da ƴaƴa da makusanta, ko da a kansu ne za ku ba da shaida, to ku faɗi gaskiya. Shi wanda za ka ba da shaida a kansa in ya kasance mawadaci ne ko faƙiri ne mabuƙaci, to ka sani cewa Allah shi ne majibincinsa kuma ya fi kowa kusa da shi, don haka ba ka buƙatar ka yi shaidar ƙarya domin ka taimake shi, ko ka yi shaidar ƙarya domin ka cutar da shi. Allah shi ne mafi cancanta da shi, don haka kar ku bi son zuciyarku don kar ku karkace daga adalci da gaskiya. In ku kuka karkatar da shaida, kuka canza ta daga yadda take, ko kuka yi wani furuci da ya ɓata shaida, ko kuma kuka bijire kuka ƙiba da shaidar gaba ɗaya, to Allah ta'ala yana sane sani mai zurfi dangane da abin da kuke aikatawa. A cikin sharhin mun tsaya da mu tashi inda malam yake cewa fa yata'ayyanu 'ala man nasaha nafsahu, tilas ne akan wanda yake wa kansa nasiha, wa arada najataha, kuma yake son ya tsira da ransa, an yi tamma lahu, ya himmatu da wannan matsayi na yin adalci da ba da shaida ko da akan mutum ne ko danginsa ba tare da lura da dangantaka ko wani abun duniya ba. Matuƙar himmatuwa ya wajaba mutum ya yi da wannan, wa an yi ja'alahu nusba 'ainaihi, kuma ya sanya shi dab da idansa yadda a kullum yana sane da shi ba zai manta ba, wa mahalla iradatihi, kuma ya sanya shi ne mahallin manufarsa, nufinsa gaba ɗaya ya tattara akan yin adalci, duk inda aka nemi ya bada shaida to yayi adalci, wa an yi zina an nafsihi kulla mani'in, kuma ya gusar wa kansa duk wani abun hani wa a'iqin da wani da wata matsala da za ta iya gittawa da za ta bijiro ta hana, wanda yake ya uquhu an iradatil qasd al qist, wanda zai hana masa yin adalci da nufin adalci. Ma'ana duk wani lamari nan an faɗi abubuwa guda biyu ko uku daga cikin abubuwan da suke hana mutum ya adalci, shine bin son zuciya. To da bin son zuciya da kuma ba da kariya ga wani saboda dangantaka ko saboda ƙungiyanci ko garin ku ɗaya ko makamancin wannan, sai ka fifita shi bayan ba shi ne da gaskiya ba ka ba shi gaskiya, to duk wannan Allah ya yi nasi a kansa kar a yi haka. To da kuma duk wani abu ma da ba a faɗa ba wanda zai iya hana ka yin adalci, to ka yi ƙoƙari ka gusar da shi. Yawwa, duk wani abu da zai tunaninsa da lura da shi zai hana kai adalci, ko kai ne mai hukuncin ko kai ne shaida, to ka yaƙi wannan abun ka kau da shi, ka ba da shaida da adalci, kar ka yi ƙarya, kar ka zalunci kowa, kar ka bari kuma a zalunci wani. To duk abin da zai wannan ka kau da shi, awul amal ko kuma awul amal bihi, abin da zai hana ka yin adalci ko aiki da adalci. Wa a'zamu 'a'iqin lidhalika, mafi girman abinda zai tokare ka ya hana ka wannan shine ittiba'ul hawa, bin son zuciya, bin son zuciya. Wa li hadha nabbaha ta'ala 'ala izalati hadha al-mani', don haka Allah ta'ala ya faɗakarwa akan kai kokari ka yaƙi son zuciyarka ka kawar da wannan son zuciya akan hukuncin da za ka yi. In magana za ka yi akan wani, ko da ba shaida ce a kotu ba, za ka yi magana akan wani mutum, to ka yi adalci. Zancensa ne ya taso a wani wuri ko an tambaye ka, to ka faɗi abin da yake daidai. Kar ka faɗi abin da ko ishara zai yi da cewa ba mutumin kirki ba ne, in ba ka da dalilin a zamansa ba mutumin kirki ba. Duk abin da aka tambaye ka, kar ka nuna cewa to ni ne ba ruwa na ban san shi ba, sai ka nuna ka tsarkake kanka shi kuma ka jefa shi, in baka san shi ba ka ce baka san shi ba. Amma kar ka yi ihami ka ba da wani abu da zai sa mutane su fahimci cewa ba mutumin kirki ba ne, bayan zahirinsa mutumin kirki ne. Abin da ka sani ka faɗa, abin da baka sani ba babu mai kama ka da cewa ka ƙiba da wani abu. Haka in an tambaye ka akan wani ka san shi ka ce eh na san shi. Me ka sani a kansa? Zamu hulɗa ne da shi ta kasuwanci, yaya gaskiyarsa, ya kaza da kaza, to kar ka kalli cewa ɗan garinku ne ko wanka ne ko jikan wani danginka ne ko yana da wata alaka a ka duba tasarrufinsa mu'amalarsa da mutane yana yin ta akan gaskiya idan baya yin ta akan gaskiya ko mahaifinka ne kace eh kaga dai mahaifina mahaifina ne kuma dole ne in girmama shi to amma a wajen mu'amala kaza ina da matsala idan na ba da shaidar cewa yana yi daidai kuma aka je aka samu matsala kaga da ku kalle ni ni ya san Allah ya jarrabe shi da kaza da kaza dan haka ina roƙon kar ku sa shi a cikin wannan lamari wannan shine adalci kuma kai kanka ka tsarewa kanka da mutuncinka da mutuncin gidan naku ko ka tsare ba a tozartar da ku ba domin ka ba da shaidar cewa yana da istiqama da miƙewa akan hanya kuma akai mu'amalar aka zaba haka ba kada za a waiwayo ka da kai da gidan naku duka sai a dauka makaryata ne haka kai gaskiyarka ita za ta taimaki gidan naku yawa maimakon ka bari ka bada kofar da za a zage ku baki daya Allah ya tsare don haka sai Allah ya ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kar ku bi son zuciya garin ku yi adalci ko ku karkace wa yin adalci ai gashi da malam ya fassara jiya mun tattauna waɗannan abubuwa ko fala tattabi'u shahawati anfusikum kar ku bi son zuciyar kawunanku al-mu'aridati lil haqqi tawa wadda wato ko al-mu'aridata lil haqqi wadda ta bijire ta kauce wa gaskiya ma'ana mai cin karo da gaskiya idan son zuciyarka yayi karo da gaskiya to karka bi son zuciyar gara ka bi gaskiyar fa innakum in ittaba'tumuha in kuka bi wannan son zuciya din adaltum anis sawabi to za ku karkace daga yin daidai shine ma'anar an ta'dilu din kun ga fasarar mamaye sai daga cikin fasarorin da muka ambata jiya ko walam tuwaffaqu lil adli kuma ba za a ba ku dacewa da yin adalci ba sai zama kun karkace daga gaskiya kuma Allah ba zai ba ku dacewa ku yi adalci ba tunda kun bi son zuciya domin son zuciya inda ta dosa daban adalci kuma inda ya dosa daban fa innal hawa domin ku shi son zuciya imma an yu'liya basirata sahibihi dan dinne ko dai bin son zuciyar nan ya makantar da basirar mai son zuciya sai ya zama ba shi da basira idansa bai gani ba zuciyarsa ta kasa fahimta ya makance wajen kare danginsa da ƴan uwansa da ƴan garinsu da ƴan kabilarsa ya ki bin gaskiya to wannan abin son zuciya ne ya makantar da shi hatta yara al-haqqa batilan wal batila haqqan har saboda tsabar son zuciya mutum ya zama in ya ga gaskiya sai ya dauke ta ƙarya ce in ya ga abin da yake bata kuma sai ya dauke ta ita ce gaskiya son zuciya da kungiyanci da bin ra'ayoyi da hanyoyi dai na tunani ko aqidu da sauransu in ba a kan gaskiya suke ba wannan abin yakan makantar da mutum ya kasa adalci wannan shine ko ita ce jarabawar da Allah ya jarrabi mutane da yawa da ita wani ya faɗi magana tunda ba ɗan ƙungiyar ku bane kuna da saɓani da shi to kawai kowace irin gaskiya ya faɗa to ƙarya ne abin da ya wajaba ka yi a matsayinka na musulmi wanda zai tsaya gobe gaban Ubangiji ya ba da shaida a kan ayyukansa gaɓuɓɓansa ma su ba da shaida ya wajaba a kanka kai adalci wani ra'ayin da ya tafi zuwa gare shi daidai ne saboda dalili kaza saboda dalili kaza wani kuwa abin da ya tafi zuwa gare shi ba daidai ba ne shi ma saboda dalili kaza ba saboda ni ga yadda nake gani ba muna jan hankalin kuma ƴan uwa musulmi dan Allah a kullum mu nazarci wannan hali na adalci yawa duk yadda wani ya bata maka rai ko ya ci ma mutunci ko ya zage ka akan wani saɓani to kai kokari ka danna fushinka ka danna son zuciyarka kada damuwar dole sai ka rama ka sa ka faɗi abin da ba daidai ba duk abin da yake daidai to ka tsaya a kansa abin da ba daidai ba ka nisance shi zai maka amfani wannan a rayuwa bangaren tarbiyya zai maka amfani a duniya dan da zaka tsaya gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu akan adalci wannan abu ɗaya kenan da san zuciya ke yi ya makantar da kai ka kasa gane gaskiya gaskiya ce ka ba ta hukuncin cewa ƙarya ce duk irin hujjojin da aka gitta maka ka gan su sai ka ce a'a aizun wa in tarat ko ta tashi sama je to akuya ce ko ce ya hango wani abu ya ce waccan akuya ce sai aka ce masa ba akuya ba ce in tsuni aka ja ya ja sai aka zo kusa sai abinda aka hango din sai ya tashi da fuffuke sai ce akuya ce ko da ta tashi kaga wannan alama ce ta mutumin da ba shi da adalci yawwa kullum ka lazim shi adalci in ka ga gaskiya ka karɓe ta saboda zaman ta gaskiya ba saboda ta zo daga maƙiyinka ba ko ba shi za ka kalla ba me yace menene kuma hujjar da ya bijiro wace hujja ya kawo ya ce Allah ya ce azab ba za ka ce masa ƙarya kake ba ko tunda yana da nauyi dama ka ce ka dangana ƙaryar zuwa ga Allah ko wanda ya ce Allah ya ce kaza a Qur'ani ba za ka ce masa ƙarya kake ko ƙarya kuke ba a'a sai ka ce baka fahimci ayar ba sai ka kawo fahimtar daidai faɗin Allah ta'ala da ya ce kaza malamai da wani da wani in ma baka haddace ba na karanta a wuri kaza ko na taɓa ji malamai sun ce wannan ayar ga abin da ake nufi da ita ba yadda ka faɗa ba sai kanka sai mai tsu sai ya tuno wata hujjar in babu sai ya ce to da ni da kai mu je mu bincika me zai hana wani saɓanin mu riƙa yin sa haka ne ba abin da zai hana amma matsala wannan namu ne to kawai ya zo da gaskiya wannan ba namu bane to duk abin da ya faɗa ƙarya ne kar ka sa abunka akan haka ya kamata da ƙwaƙwalwarka da hankalinka su fi ƙarfin irin wannan tunani abin da aka kawo maka magana ce ta Allah duk wanda ya yi wa Allah ƙarya ka duba ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fi kowa daraja kuma Allah ne ya zaɓe shi ya aiko shi ya gaya wa mutane daga cikin manyan abubuwan da Allah ke tsoratar da shi shine ya yi masa ƙarya ya san ba zai ba ya tsare shi ya kare shi amma har tsoratar da shi yayi cewa da zai faɗi wata magana ba mu faɗa ba ya ce mun faɗa yace da mun kama shi da dama kuma da mun katse masa laka kuma duk cikin ku ba za ku iya taimaka masa Allah ne fa yake faɗin wannan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai kaga ya kamata ka ga girman in aka ce Allah ya ce to ka dawo ka tsaya sosai ka kalli abin kar ka tuno ko wani tunani da wani ya dora ka akai ko menene ka tsaya ka kalli maganar Allah Allah gaba ɗayan mu shi muke fatan ya karɓe mu da rahama ya yafe mana zunubanmu ya sa mu aljanna kuma haka ne babu wanda zai ce shi musulmi ne mai la ilaha illallah ya zama baya san Allah in dai mutum yana san Allah kuma yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to maganar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ya wajaba ta fita kowa girma da muhimmanci da ƙarfin a karɓe ta tilas musamman kuma Allah din ya faɗi haka ya wajabta mana mu bi shi mu bauta masa ya wajabta mana mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka duk wanda ya kawo maka Allah ya ce to sai ka tsaya ka saurara na farko in baka haddace Qur'ani ba sai ka bincika wannan ayar da gaske haka ta akwai ta a Qur'ani na biyu ka bincika ya karanto ta daidai na uku in yayi ƙarin bayani yayi fassara to fassarar nan daidai take wannan sai ka je kai aiki ka bincika kar ka bari a ɓatar da kai in kuma hadisi ne ya inganta abun malamai ko bai inganta ba sai ka bincika wannan. Kuma in akwai buƙatar sanin sharhin sa, aje a bincika littattafan da malamai suka yi sharhi mai aka ce akai. Shikenan, sai ka kawo wannan, sai ka juye, mai ɗauka zai ɗauka, wanda bai yarda ba ta yadda za ka yi da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu mutane, ya kawo musu gaskiya, wasu sun yarda, wasu ba su yarda ba, haka ya bar duniya kuma ba su yarda ba. Kuma ya fi ka iya bayani ko akwai wanda ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya bayani? Ma ya'tihi min rasulin illa man kanu bihi yastahzi'u, babu wani manzo da zai zo musu sai sun masa izgilanci, a zage shi, a ci mutunci, a ce kaza, a ce kaza. Wannan kuma ya hana gaskiyar zama, bai hana ta ba. Kuma ya sa manzon ya daina faɗar gaskiya saboda tsoron abin da wancan za su ce, babu. Neman lamansa yake, isar da saƙo yake na wajibi tilas, da haka duk wanda ya bi hanyarsa haka zai wannan haƙurin. Yawwa, da izgili da zagi da cin mutunci sai su ƙara masa ƙaimi, sai ga ashe lalle akwai alamar akan daidai yake. Yawwa, kuma haka bane sai ya ƙara ƙaimi ya sake tsayawa kuma akan hanya. Amma dai lalle muna buƙatar a zamanin yanzu mu tarbiyyantar da al'umma akan yin adalci da bin dalili. Duk zafin mutum ba yadda za a iya sa mutane su bi ra'ayinsa, ko duk iya zaginsa da iya ashariyarsa ba zai sa a bi ra'ayinsa ba. In mutum ya bi ra'ayinsa saboda wannan kuwa ya tabbata ba shi da hankali, ashe me ya kamata ya bi? Ya bi abin da Allah ya ce. Daka a haɗa mutane da abin da Allah ya ce, da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Wannan shine kadai abin da za a tambaye mu gobe kiyama. Duk wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a tambaye ka akan sa, me yasa ka kibin sa? Yawwa, kuma haka duk mutumin da yake son Allah, me Annabi sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi ya ce, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah, mene? Fattabi'uni." Kubi ne, in sai kuna san Allah, kubi ne. Duk wanda bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, alama sai ta me? Baya san Allah. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbu me? Ko kuma ta ayat, la yuhibbul kafirin. Haka Allah ya amfani da wannan lafazin. Yawwa, in suka juya baya to Allah fa baya san kafirai. Dan haka jama'a, don Allah mu koyi adalci kuma mu tarbiyyantu akan yin adalci. Abu na biyu da san zuciya ke wa mutum, wa inna an ya'rifa al-haqqa wa yatrukahu, in ba a dode masa basira ya kasa gane gaskiya ba, to zai ga gaskiyar kuma ya gane ita ce gaskiya, amma kuma ya ki aiki da ita, li ajli hawahu, saboda wannan san zuciyar, sai duba shi kai. Yanzu fa in na bi wannan zancen, ashe kenan ni da a kan ɓata nake? Ashe malamai na duk a ɓata suke? Ashe iyayenmu da kakanninmu duk a ɓata suke? Gaskiya, in dai har in na bi wannan gaskiyar, abin da za ta nuna kenan cewa iyayena da kakannina a kan ɓata suke, to ni na fasa ba zan mu ba, gare a tsaya a kan abin da muka tashi muna yi. To wannan hali na biyu kenan da san zuciya zai wa mutum. Yawwa, ko ya hana ka gane gaskiya, ko kuma ka gane gaskiyar amma ka ƙibi saboda wasu dalilai. Saboda wasu dalilai, dalilai na cewa ba haka ka tashi ba, ba haka malamanka suka ɗora maka ba, ba haka kaza, ba haka kaza ba. Kuma in ka tashi bi sai ka tuno girmansu, ba ka tuno girman Allah ba, to anan ne matsala, anan ne ka samu matsala. Kamata ya ka tuno girman Allah, Allah ne ya ce kada ai kaza. Waɗanda suka gabata lamarinsu yana gun Allah, ko iyaye da kakanni da suka gabata, Allah shi ya san wannan irin yanayi suka je masa, haka ne? Mu kuma ba za mu yi musu hukunci ba. Yanzu ka ce a to shi kenan duka kaza ne, ko duka kaza ne, ba a ɗora ma wannan ba. Kai in dai na yanzu dama ba ta kubce maka ba, ka bi Allah, ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. in ka bi kishiyar haka saboda kyautata zaton wani malamin ka ko wata hanya da kuka saba bi kana ga idan baka bi wannan ba to ko za a tsine ma ko kuma wani abu kuma ka bar Allah ka bi hanyar Allah to nan kai ne kai wa kanka a matsayin ka ne mai hankali kuma da kasan da ka tsaya gobe gaban Ubangiji wajibin ka ne ka aje duk wani abu da kake kallo ka duba girman Allah shi yafi cancantar a ga girman sa sama da wani abu an gane abu kuma ka ga girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na manzo wanda ya iso da sako sakon wahayi babu ƙarya a ciki wanda an ce maka wallahi in baka bi shi ba za ka shiga aljanna kullum ai muna faɗin wannan ko duk wanda bai bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya bi wata hanyar daban da ta saba wa ta annabi babu shi ba shiga aljanna aljanna ta Allah ce kuma ya takaita ta ga waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam su kadai za su shige ta in dun mutanen duniya sun ki bin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum kadan to wannan kadan din su Allah zai sa aljanna sanan tunda sun ki bin annabi haka Allah zai farin da tsasa a wuta jahannam ba abin da kuma ya dame shi an yi karanta wannan shekaran jiya da jiya kuma aka bani tsawo da haka ashe kai yanzu da kake da rai kai ne za ka yi wa kanka kiyamu ne ka zaɓi shiga wuta matsalar ka ce duk na san mai hankali ba zai ce ya zaɓi shiga wuta ko mai hankali zai ce aljanna yake so ya shiga to ba wai ra'ayinka za ka yi ko su ka tilasta akan mutane shine hanyar aljanna ba a'a tunda dai aljannan nan akwai mai ita kuma ba kai bane kuma ba malamin ka bane waye mai aljanna Allah ne ya aiko wani sababi da tilas sai an bi shi sannan a shiga aljanna ya aiko waye aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma littafi da ka ga Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka bi wannan ba to anan ne kake da matsala in ko ka bi ka sa rai ka kyautata zato ka ji tsoron Ubangiji ka nesanci zunubai ka fata Allah ya yafe maka wanda kuma ya wuce ko ya saba ba ruwanka da shi an gane kai ta kanka kake yi domin idan kai kwaɗayin kowa ya shiga aljanna in kowa din ya samu shiga aljanna kai baka samu shiga ba to duk kwaɗayin ka bai amfani ba kai ne farkon wanda ya waje da kai wa kanka neman magauni abin a aljanna in baka samu mazauni ba to dan kai fada akan wani kai ne kai hasara ka zauna kai tunani Allah kyauta to abu na biyu kenan mutum ya san gaskiyar kuma ya barta li ajli hawahu saboda son zuciyarsa faman salima min hawa nafsihi duk wanda ya kubuta daga son zuciyar kansa yufiqa to za a datar da shi lil haqqi ga gaskiya zai faɗi gaskiya zai hukunci da gaskiya zai ba da shaidar gaskiya wa hudiya ila siratil mustaqim kuma za a shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici Allah muke roƙo ya shiryar da mu walamma bayyana anna alwajiba alqiyam bil qist bayan Allah ya bayyana cewa abin da yake wajibi shine a tsayu da adalci qawlan wa amalan a faɗi adalci kuma a aiki da adalci laha amma yadda zalika to sai Allah ya hani akan abin da ya kishiyanci adalci menene ya kishiyanci adalci zalunci yace wa huwa layyul lisani anil haqqi karkatar da harshe daga gaskiya da faɗin gaskiya fi shahadati wa ghayriha ko a wajen ba da shaida ko a wani abu daban ba wajen ba da shaida ba yawwa in ka zo ba da shaidar ka faɗi wani abu daban ba yadda yake ba ka canza harshenka lafazin da aka yi amfani da shi sai ka ɗauko wani daban ka faɗa saɓanin abin da aka faɗa don kana tsoron kar ka faɗi ko shaida ka ta faɗi ko a ki karɓa ko kana so ka taimaka wa wani ɓangare a cikin waɗannan ɓangarori guda biyu sai ka canza shaidar daga yadda take ta ainihi to hakika ka yi zalunci ba ka yi adalci an gane wannan haka nan karkatar da harshe ko da wajen ihami ne da ruɗa mutane da tura su rami da jefa musu shubuha a cikin ƙwaƙwalensu da gaskiya ka sani sai ka kifadatta sai ka fadi wani abin da mutane za su bata a kansa saboda ba su gane zancenka ba to shi ma wannan rashin adalci ne kuma ya shiga cikin wannan layyin lisani yana cikin kuma aikin da Allah madaukaki ya zargi yahudawa akan aikata shi yuharrifuna al-kalima an mawadhihi yawa suna juya kalma suna jirkita ta daga mahallinta eh sai su fadi wani abu daban ko su yi tawili abinda ba shi Allah ya fada ba sai su ce haka Allah yace Allah ta'ala ya tsare sai ce wata harifun nutqi anis sawabil maqsud da kuma jirkita furuci daga abin da yake shine daidai kuma abin da ake nufin ka fada min kulli wajhin ta kowace fuska duk inda aka biyo nan za a zo kai ana sa ranka fadi kaza ka bada shaida a kansa sai ka fadi wani abu da ban ba shi ba au min ba'dul wujuhi kowace fuskoki ne ko kuma ta wata fuska guda daya ka fadi sauran daidai amma wata fuskar sai ka canza baka fadi abin da yake shine daidai ba to duka dai kai zalunci ana gane wannan وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تَحْرِيفُ الشَّهَادَةِ daga cikin abin da zai shiga wannan shine jirkita shaida wa adamu takmiliha ko kuma rashin cikata yawa a rashin wato ya zama an rage wani abu a cikin shaidar da ya kamata a bayar aw ta'wili shahidi ala amrin akhar ko kuma ya tawili mai shaidar akan wani abin daban mutum ya zo ya shaida sai a juya masa fassara kamar yin abin da lauyoyi suke yi ko interpretation so wani ya ce kaza sai a canza kaza sai a canza kaza shi yasa kullum za ka ga kokawa a shari'o'i a kotuna ta ɓangaren abin da ya shafi interpretation ba da mene wannan ya zo ba da fassara kaza a yi ta turanci a yi shekara uku ana turanci akan wata kalma guda ɗaya wannan ya zo ya ci shari'ar a bashi gaskiya saboda wannan kalmar da ya bata wata fassara sai wani ya je binciko duk shinarin duniya ya tattaro sai ce wannan kalmar ba haka take nufi ba sai ya sake daga ƙarar sai a je a yi wajen wasu watannin ana yi akan wannan kalma ɗaya jumla ɗaya da makamantansu to duk wanda zai jirkita wani harafi da maimakon ya baiwa mai gaskiya sai ya bashi rashin gaskiya kuma ya yi da gangan ya san haka to ya shigo cikin wannan abu ana ganewa yawa ana yin wannan da yawa ko tuna ka ga abubuwa don dai mutane ba su da lokaci na su je su zauna kuma da bibiyar shari'a je ka ga wani abu ka tambaya alƙalai su ba ka labari abubuwa da suke gudana ba kuma iya maganar lauyoyi ba inda yanzu galibi komai ma dama sai a ce sai an zo da lauya ko shi ya fi sanin doka ba ka biyo ta hannunsa ba ba za ka iya ba da kariya ga kanka ba waɗannan abubuwan da suna ne Allah zai kyauta to koma menene da lauyan da ba lauya ba duk wanda ya jirkita shaida ya ba da ma'anar da maimakon ta nuna gaskiya sai ta nuna ƙarya saboda a cutar da wani ko saboda ya karɓi wani abu ya sa a aljihunsa ko ya ji alat a dalilin haka ya canza abu ya zama ba yadda yake ba to haƙiƙa zai tsaya gaban Ubangiji kuma za a tambaye shi ranar kuma ba za ta kasa zuwa ba tsayuwar kuma ba za a cire shi daga ciki ba fa inna hada min al-layyi to wannan yana daga cikin tankwasawa da jirkicawa da kuma lauyewa lauyewar wannan a Hausance na faɗa ba daga lauya ba ina ai da ma in kana son ka malkwada abu ko ana kiran shi ya lauye ko yawa to ya kusa da na larabci shine ake cewa layye yawa layyan bi alsinatihim wa ta'lam fi din kamar da yake a baya da muka karanta li'annahu al-inhirafu al-haqqi domin wannan abin da yayi karkacewa ne daga gaskiya to in mutum ne wannan shine wa in tamu in kuka jirkita shaidar kuka canza harshen ku kuka bada wata ma'ana wannan kuma koda ya shafi wannan dai ina gaba sai mun bada misalai ba alƙalai za su fi sanin wannan yawa duk hanyoyin da ake wata dabara a canza wata ma'ana don wanda bai san abun ba za a iya masa wayo yauwa za a iya faɗin wani abu kai baka sani ba idan baka karanta law ba misali akwai wata kalmar da zaka yi amfani da ita su lawyoyin sun san in an faɗe ta ba ta kullewa ko haka ne yauwa sai kai ka ɗauki wata daban to su kuma suka kyale ka da gangan don ka je ka faɗi duk wani yana cikin taimakawa rashin gaskiya haka ne don haka abubuwan da kamar da faɗa ni ba lawyer ba ne ban kuma san harkar kotu ba amma abinda Allah yake faɗa muke ƙoƙarin mu bayyana duk abinda zai hana gaskiya bayyana duk abin da zai karkata ma'ana wanda zai haifar da a cuci wanda yake da gaskiya a ɗauki gaskiya a baiwa wanda za su da gaskiya duk abin da zai ɓoye haƙiƙanin abin da alƙali zai aiki da shi abin mai masa wani abu bai gane daidai ba duk abin da zai sa shaida ba ta yi amfanin da ta zo yi ba saboda an karkata harshe an faɗi wani abu daban to da wanda muka sani da wanda bamu sani ba duk ya shiga ciki an gane abu? Auto uridu ko kuma in kuka bijire gaba ɗaya ai tatruku al-qista kuka bar adalcin ba ku yi shi ba al-manuta bikum wanda aka rataya shi aka wajabta shi ku yi ka tarki shahidi li shahadatihi kamar shi shaidar da kansa ya ƙi yin shaida an ja shi shi kadai ne yake nan lokacin da abu ya faru a ce da Allah za mu je za ka yi mana shaida akan kaza yace shi ba zai ba ya ƙi ko an sa ran zai zo sai ya kauce saboda la'alla wasu sun ji labarin shi ne shaidar ko sun je sun tsorata shi ko an ce in ya zo shaidar nan za a yi masa kaza da kaza ko an ba shi wani abu ya karɓa ya bar wancan ɗin ya rubuta ya ƙi zuwa ya zo ya ba da shaidar to duk waɗannan suna ciki an gane abin da mutum zai yi da gangan in tsoro ne wannan da bambanci da akwai mutum misali saboda ko mutumin ƙauye ne ya ce ya zo ya shaida ya ji tsoro shi a ni ba ruwa na ba na sai rikici ya kan faru wannan saboda rashin tsoro ne wannan ba za a ɗora masa zunubi ba an ga rashin abin nan saboda tsoron da yake ne rashin tabbas na me za a yi masa amma aka gamsar da shi ba komai kuma babu wani wata barazana ga rayuwarsa bai kamata ya ce ba zai ba kin gani Allah ya sa mu dace yace ay tatrukul qista al-manut bikum ka tarki ash-shahidi li shahadati wa tarki al-hakim li hukmihi ko al-qalim yaqin hukunci ko saboda shi ma tsoron ko makamancin wani abu ko ya karbi kuɗi ko makamancin wannan wanda dai abubuwa ne da kowanne yana iya faruwa ya bar yin hukuncin allazi yajibu alaihi alqiyam bihi wanda wajibi ne yayi ko ba alkali ba ko kai ne mai sulhu ka yuke kuma ka san kai ne mai yin adalci cikin abin shi ma wannan duk ba daidai ba an kawo maka rikici tsakanin wata mata da mijinta duk ka ƙi yin abin yadda gaskiya za ta bayyana ka ƙi yin sulhun ko yin hukuncin in aka ɗora ka ko kuma wani kwamiti an ce ku je ku bincike akan abu kaza sai wasu su zo su gan ku ku gaisa da su kuma a canza wani abu daga aljihu zuwa aljihu kuma ya jawo muku canjin ra'ayi akan matakin da za ku ɗauka to duk wannan duk sun shiga ciki ba iya alƙalin kotu ba ne yawwa to sai ce fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to Allah mai cikakken sani ne mai zuzzurfan sani ne babu abin da yake koye masa dangane da abin da kuke aikatawa ai muhiqan bima fa'altum Allah yana kewaye da abin da kuka aikata to wanda yake shine alimun bi zati sudur kuma wanda shine gobe kiyama zai sa hannun yayi shaida wanda yake shine zai sa kafa tai shaida wanda zai sa a rufe baki komai gabobban jiki su bada shaida ya za a ce bai san abu ba in an rufe kofa an yi shawara an yi mutum an haɗu da wani da wani da wanti da wanti a wuri kaza duk Allah ya sani in an yi shawara kar a yi Allah ya sani in an yi shawara a yi mutum ɗaya ne kawai ya ƙi yadda ko da CCTV camera ko babu duk Allah ya sani. Ko wa yake bukatar CCTV? Wani ne wanda ba shi da iko ya gani. Allah ko menene shi? Sami'u basir. Sam'uhu nafidun. Haka basaruhu nafidun. Yawwa, jinsa mai zartuwa ne, babu wani bango da yake tare jin Allah a ce kun je kun yi kuskus kun tattauna da wani an yi shawara an kintsa yadda za a yi an yi wasu dabaru a ce Allah bai sani ba. Yaya wanda ya san abin da ke zuciyarka tun baka fito da shi ba ya zai san abin da ka gaya ma wani bayan shi ya halicci wani abin zai yi ba. Haka na san dai ba kwa masuranta irin wannan yawwa to Allah ya san me kuka aikata ya'lamu a'malakum khafiyaha wa jaliyaha ya san ayyukanku boyayyun da bayyanannun wa fi hada in ka lura da wannan a cikin sa akwai tahdidun shadidun barazana mai tsanani da tsoratarwa barazanarwa lilladhi yanwi aw yu'ribu da duk mutumin da yake jirkita shaida ko ya karkatar da baki da harshe dan a ji wani abu sabani yadda ya kamata ko kuma da ya canza abin da ya kamata a tabbatar da shi ko kuma ya bijire ya kima ba da shaida duk wannan abin wanda ya yi haka to Allah madaukaki yana sane da shi wa min babin aula in waɗannan an razana su to wanda ya fi cancanta ma a razana shine alladhi yahkumu bil batili aw yashhadu biz zuri shine mai hukunci wanda zai yi hukunci da ƙarya ya san abin nan ba haka yake ba yace haka yake ko kuma mai shaida ya zo ya bada shaidar ƙarya za ka rantse mana ka ga lokacin da aka yi kaza wani ya ba shi kuɗi ya karɓa shi wallahi meye ne duk kowa mai yadda ne zan faɗi da ba abin da za ka ce mai maka bai nema sai a kai shi kotu sai ya shiga ɗan wannan kurtin a ɗauko ƙur'ani a bashi irin da yadda ake al'adancin a kotu ko karɓi ka rantse ya rantse ya rantse da Allah da wannan maganar ta Allah da ya riƙe a hannunsa cewa ba zai faɗi komai ba sai gaskiya har da ƙarin annatin da the truth ko gaskiyar zan faɗa kuma ba zan faɗi komai ba sai gaskiya sai a karɓa sai a aji sai a ce to me za ka ce sai tuno abin da aka ba shi ya sa a aljihu kuma duka ƙila bai wuce ce fanan wannan yinin ba sai ya aikata abin da yake yubiqu dunyahu wa akhiratahu ya aikata abin da zai halaka masa duniyarsa da lahirarsa sai ce na rantse wani ne ka ga ba ya san ba shi ne ba to da mai hukuncin da yayi ba daidai ba da mai shaidar da ya bayar da ba daidai ba su suka fi cancantar ma a tsoratar da su to kun ga nan a babin me ake cewa qiyasul aula ko qiyasul aula me qiyasul aula in aka faɗi wani hukunci ƙarami aka ce ba daidai ba ne akwai azaba a kansa to wanda ya fi girma ya fi wannan tsanani fa ai ka ga ko ba a faɗa ba to shi ma da wannan hukumar a kansa shi ne abin da ake nufi in an ce wanda ya zo shaidar sai ya jirkita ta ko ba haka ba ko kuma ya ƙi haka an yi ba yana da laifi to ina ga wanda ya yi sai ya yi ba daidai ba da gangan hukuncin kenan ina ga kuma wanda ya zo shaidar ya yi ta ƙarya ba iya jirkitawa da musa da wani ɗan canji kaɗan ba a'a ƙarya tsagwaranta ya faɗa a wurin shaidar kaga ai shi ya fi cancantar ya ɗauki wannan uƙuba an fahimci abu shi ne abin da malam yake faɗa mana a wannan tafsiri sai ce ne annahu a'zamu jurman domin ko zunubinsa ko laifinsa ya fi ya annal awwalaini domin ko su na farkon guda biyu da wanne da mai layyi da mai i'rabi ko yawwa da mai jirkitawa da kuma mai kauda kansa tarakal haqqa su gaskiya suka bari ko sun bar gaskiya ne ba su aiki da ita ba wa hala tarakal haqqa wa qama bil batil shi kuma wannan ya bar gaskiyar amma kuma ya aiki da mai da ƙarya ba ku gane nan zan ba yawwa kaga idan mutum aka ce yazo ya sheda sai bai yi ba to wani kuma aka kira shi yazo ya sheda sai ya ta ƙarya kaga wannan wanda yayi ta ƙarya ya hada laifi biyu ya bar gaskiya mai aiki da ita ba sannan kuma yayi aiki da ƙarya to shine abin da ake nufi kaga shi ya na farkon cancantar yin ukuba yawa an fahimci zancen ina ne yawa wa qama bil batil to sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida ya ku wadanda suka yi imani suka bada gaskiya ku tabbatar da imanin ku ku ƙara tsayuwa a kansa shine ma'anan aminu wanda yake da imani already mumini ne in aka ce masa ya imani to ma'anarsa ya ta haƙiƙin imani ya tabbatar da ya yi imanin ya gyara shi ya kintsa shi ya maida shi gangariya ya ƙara kyautata imaninsa sannan kuma ya tabbata a kai kada ya mutu ba a imani ba an gane? To shi ne abin da ake nufi a wannan ya ku waɗanda suka yi imani ku ƙara kintsa imanin ku ku gyara shi ku tabbatar da shi kuma ku tabbata a kansa ku yi imani billahi ku yi imani da Allah imani da cewa Allah yana nan imani da rububiyar Allah imani da uluhiyar Allah imani da sunayen Allah da siffofinsa ku yi imani da Allah ta wannan gefe kada ku baiwa Allah ko kada ku baiwa wani wanda ba Allah ba haƙƙin Allah Allah shi kadai ya cancanta a bashi haƙƙinsa haƙƙinsa na bauta haƙƙinsa na kadaita shi a bauta kar a baiwa kowa sai shi kadai to ku yarda da wannan wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi mutum ya imani da manzon Allah duk wanda bai imani da manzon Allah ba kafiri ne tilasta yi imani annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi Muhammad dan Abdullah ba wani daban ba Allah ne ya aiko shi manzo ne na Allah kuma dole ka so shi dole ka girmama shi dole kuma ka bi shi dole ka saba wa kowa a kansa duk wanda ya saba masa to kai ka saba masa ka bi shi shine rahamar da zaka samu a gun Allah wajibinka ka yarda da kuma ka gaskata shi baya ƙarya duk abin da ya faɗa gaskiya ne kada ya faɗa kana kokonto yawa an aiko maka shi in baka bi shi ba ba za ka shiga aljanna ba to in kan in baka yarda da shi ba baka karɓi abin da ya zo da shi ba to haƙiƙa ka bijire wa Allah ta'ala sannan wal kitabi da jinsin littattafan da Allah ya saukar baki ɗaya inda ya ce wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi da wannan littafi kai da Allah ya saukar wato ana nufin alqur'ani aiwa hadha alkitabi wa huwa alqur'an alladhi nazzala ala rasulihi wanda ya saukar da shi lokaci lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan nazzala kamar da bane ambata a nan zamu je kuma mu je a cikin fasar wal kitabi alladhi anzala min qablu da kuma littattafan da ya saukar gabanin haka wannan shine wanda ake nufin jinsin na farko ana nufin qur'ani wannan kuma ana nufin jinsin ana nufin littattafan da suka gabace alqur'ani wa man yakfur billah wanda ya kafirce wa Allah wa malaikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi ya kafirce wa littattafan ya ki yarda da su wa rusulihi ya ki yarda da manzanni duka ya ki yarda ko ya ki yarda da daya zunubin wanda ya ki yarda da daya to ya ki yarda da duka ko yanzu idan mutum ya ce shi masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ya ce bai yarda da annabi Isa ba ya yi imani sa ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kake so kake imani da shi shi ya zo da wajibcin a yi imani da annabi Isa haka in baka yarda da annabi Isa ba to baka yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka nan wanda ya yarda da annabi Isa in manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo shi kuma ya yarda da shi to ya ƙaryata annabi Isa domin annabi Isa ya bada labarin zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
ungane ne haka dukkan annabawan da suka gabata dole ne ai imani da su baki daya to duk wanda ya kafircewa Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar ƙarshe faqad dalla dalalan ba'ida to hakika wannan ya bata bata mai nisa ilm mala yake cewa ka sani anna al-amra cewa shi lamari inna an yuwajjaha ko dai a fuskantar da shi ila man lam yadkhul fi shay'i a fuskance shi da wanda bai ma shiga abun ba kwata kwata wa lam yattasif bi shay'in minhu bai kuma siffantu da wani abu nasa ba yace to fa hadha yakunu amran lahu fi dukhul fihi to in aka ce masa wannan yazo yayi abu kaza to ashe umurnin sa ake yazo yanzu ya shiga wanda bai shiga ba in aka ce yayi imani to ma'anar sa me ake so yazo yayi imani yazo ya shiga kun ban jiban can yawa yace wa zalika ka amri man laysa bi mu'minin bil imani kamar Allah ya umarci wanda ba mu'mini ba yazo yayi imani ta kaunihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala da yace ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku wadanda aka baiwa littafi yahudu da nasara aminu bima nazzalna ku yi imani da abinda muka saukar musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaskata abinda ke tare da ku domin Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ya kira yahudawa da kristoci a cikin alqur'anin ne Allah ne yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa Jews da Christians cewa ku yi imani da abinda muka saukar daga baya wanda a cikin sa akwai gaskata naku da Yahudawa da Kristoci masu adalci ne wannan kadai ta isa su imani domin kun ga mu musulmi mun yarda da an saukar da attaura ne ga annabi Musa mun yarda da an saukar da injila ne ga annabi Isa saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da wannan labarin a cikin alqur'ani Allah ya gaya masa kuma gashi muna karanta maganar Allah sai Allah ne ya faɗa an bugi abu ba mu yarda da Bible ba Old Testament da New Testament a saboda kawai mun gan su yanzu a halin Yahudu ko Kirista mun yarda da cewa su ne ko shi ne sunan da Allah ya baiwa littattafai na asali da ya saukar wa annabi Musa shi ne sunan littafin da aka saukar wa annabi Isa attaura sunan wancan injila sunan na annabi Isa an gane mun yarda da wannan ne saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zo mana da wannan kun gane abin yawa ba wai saboda kawai mun watsar da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya faɗa cikin alqur'ani muka binciken mu muka ga littattafan nan muka yi imani da su ba ba haka akai ba dan alqur'ani ya faɗa ba da ba mu gaskata an fahimci abu yawa faɗin alqur'ani cewa Allah ya saukar da littafi sunansa attaura ga annabi Musa Allah ya saukar da littafi a sunansa injila ga annabi Isa shine dalilin da yasa muka yi imani da waɗannan littafai guda an gane Allah ya wajabta mana mu yarda da an saukar da waɗannan littafai guda biyu da ma wasu waɗanda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani kun gane wannan kawai mu yarda da waɗannan ba wai mu je yanzu mu ɗauko su mu sanya su a aiki ba a'a tunda alqur'ani yazo to an aje aiki da waɗannan wajibi ne ai aiki da alqur'ani domin shine littafin da annabin ƙarshe zo da shi kuma wajibi ne abu wannan annabi na ƙarshe duk mai son Allah ya sa shi a aljanna an gane wannan wannan fundamental abu ne da kowa wajibin sa ya san shi amma na san yanzu muna cikin zamanin da komai ka sani to kana buƙatar ka koma ka sake a tusa maka shi da dalilinsa abinda malamai suke faɗa mana a je ai karatu yanzu mun shiga wani bala'i a zamanin yanzu na social media din nan duk abin da kai da shi sai an girgiza maka shi haka ne mutanen da ba su karanta labaran baya ba sai su yi tsammanin iyayen ne ake wannan abu a'a tuntuni ana yi. Kafirai tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sa kokonto a cikin littafin Allah. Ba su yarda da shi ba. Kuma har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, wasu daga cikin su ba su yarda ba. A zamanin yanzu kafirai ba abin da ba su faɗa ba akan Al-Qur'ani. Kokonto a kansa cewa gariya ne Annabi shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ya je kofo a gurin malaman su. Duk suna faɗa. Sai su zasu rubuta a littafin su. Wanda zai zo yanzu shi yana da sa ya binciko ya ga wannan sai zai yi shi hankalinsa ya tashi. A ce da na kai kana da matsala da Qur'ani ba ka gama yadda da shi ba. Saboda ka je ka karanta wani wane ne wani wanda ba musulmi ba ya rubuta littafi saboda risata ne ya ce kaza ya ce kaza sai ka rubuta to ko abun haka yake ne. Shi yasa muna buƙatar waɗannan fundamentals ɗin namu. Ginshiƙan addinin nan kowa ya koma makaranta a tufa masa ya san su da dalilansu ya rike su don ko tashi ne daga bacci mecece hujjar ka ta kaza zai ce Allah ne yake kaza wannan dalilin shi yasa nake ta wannan bayanin dalla dalla wa kowa ya fahimce shi tilas ne ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi an fahimta daga cikin abin da ya ba mu labari shine Allah ya aiko Annabi Musa da wani littafin sunansa At-Taura dan labarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shi yasa muka yarda ba saboda kawai mun ga Kiristoci ko Yahudu da littafin mun karba mun karanta mun ce ne masu bincike ne mun gano cewa gaskiya suke ba haka ba mun yarda da At-Taura cewa shine sunan littafin da Allah ya saukar wa Annabi Musa ba mu ma yarda wannan la'anin nasu 100% shine ba an gane an gurɓata wannan an canza shi an shigar da abubuwan da ba su ne maganar Allah haka Old Testament din da New Testament duka amma sunan wannan Injil sunan wannan mene At-Taura Allah ya gaya mana a Qur'ani dan haka mun yarda da cewa sunan littafin kenan to iyalin zaka tsaya an gane amma ba ka zo kana son ka koyi yadda zaka yi sallah sai ka je kuma ka tafi Bible a'a da za ka yi sallah an aiko maka mai nuna maka practically shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yayi sallah 100% daga farkonta har ƙarshe tana nan a cikin littafin hadisi wannan hadisan su ne malamai suka karanta suka fahimta gurgurdan fahimtar su wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza aka markade su a cikin littafin fiqhu aka rubuta ka fara koyon addinin ka ka koyo daga ahlari daga ishmawi daga iziya risala duk wannan daga ina aka samu daga qur'ani ne da hadisai an gane wannan yawa cikin bayani kuma ka zurfafa ilimi ka ƙara fahimta to wata nan ka san wannan yafi dacewa da tafiya daidai da qur'ani da hadisi wannan kuma ba haka yake ba shikenan sai ka dage ka bi abin da zaka samu yardar Allah da shi wannan kuma duk ba rikici bane a cikin sa in an yi karatu to shikenan za ka ga an kwantar da hankali an yi abin da za a samu yardar Allah in ji duka ai ina za mu tsaya yanzu an zo fasar ayat ko yawa ayawa yace fa hada yakunu amran lahu bidukul fi kaman fadin Allah ya ayyu alladina utul kitaba yawa nan kun ga Allah ce ya ku wadanda aka baiwa littafi sai aka ce me aminu ku yi imani to kaga wannan umarni ne ga wanda bai shiga ba ya zo ya shiga sai yake kai mu zuwa ga me yasa a wannan ayar aka ce ya ku wadanda suka yi imani to ku yi imani to zai fassara mana ita ne fassara da muka dabu cewa wanda ya riga ya shiga in aka ce yayi to abinda ake nufi ya ƙara ƙarfin imanin sa kuma ya tabbata kai shi ne abin da yake so faɗa mana sai dauko mana wannan shimfiɗa din kuma an ce lokaci ya ce ba mu tsaya anan Allah ya kai mu gobe sai mu dauko daga inda sai mu sake dai zancen gaba ɗayan sa insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana ilimi da fahimta mai kyau Allah kuma ya tabbatar da mu akan tafarki madubici wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk